Lafiyar uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Kowa dai ya san cewa akan yi wa majinyaci allura ne domin ya samu sauki ko kuma lafiya. To amma ko kun san cewa yi wa mutane allura ne ke da alhakin miliyoyin kamuwa da cututtuka a duk shekara? Wannan matsala yana ɗaya daga cikin batutuwan da filin lafiya uwar jiki zai duba. Kafin idan muna da sauran lokaci, ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ƙaddamar da kamfen hana ko kuma dakatar da amfani da alluran da suka yi datti da suke da alhakin kamuwa da miliyoyin cututtuka da suke barazana ga rayukan jama'a a duk shekara. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ƙaddamar da wannan sabuwar dabara ce da nufin hana amfani da gurɓataccen allura ta hanyar gabatar da irin alluran da idan aka yi amfani da shi sau ɗaya, shikenan ba za a sake amfani da shi ba. Wakiliyar muryar Amurka Lisa Shanley ce ta aiko mana da wannan rahoto a lokacin da ƙungiyar lafiya ta ƙaddamar da wannan kamfen a headquarter ta da ke birnin Geneva a ƙasar Switzerland. Ana yi wa mutane allura ne da nufin warkar da cututtuka da kuma ceton rayukansu. A galibin lokuta kuma kwalliya kan biya kuɗin sabulu. To amma ƙungiyar lafiya ta duniya ta yi shaidin cewa kimamin allura miliyan 16 da ake yi a shekara suna nan kasa mutane da yaɗa munanan cututtuka a saboda amfani da alluran da suka gurɓace ko kuma suka lalace. Ƙungiyar lafiya ta ce kimamin kashi 10 daga cikin 100 na alluran da ake amfani da su wajen yin rigakafi da ɗurawa mutane jini da kuma waɗanda ake yi domin tsara haihuwa galibi ba su da lahani. To amma matsalar ta danganci saura allura kashi 90 daga cikin 100 na magungunan da ake bayarwa ta yi wa mutane alluran su ta jijiyoyi. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce yawancin alluran da ake yi domin jinya ba su zama dole ba, domin ana iya maye gurbin su da magungunan haɗewa. Jami'in da ke lura da sashen muguwar cutar na mai karya garkuwar jiki ta yaƙi da ƙwayoyin cuta, ƙanjamau ko sida, Dr. Gunda Orelwela ya yi shaidin cewa galibi irin waɗannan alluran suna tattare da lahani kuma su ne suke da alhakin yaɗa munanan cututtuka a duk faɗin duniya.
We do know that 1.7 million hepatitis B infections are probably attributable to unsafe injections and more than 300,000 hepatitis C infections.
Dr. Wale ya ce sun san cewa kimanin mutane miliyan 1,700 masu fama da ciwon hepatitis nau'in B ko B sun kamu da cutar ne bayan an yi musu allura da alluran da suka gurɓace ko kuma suka lalace, da kuma fiye da mutum 300,000 waɗanda suka kamu da hepatitis nau'in C ko C a duk shekara. A saboda haka wannan matsala ce da ke ƙara ingiza tsananin ɓulla annobar hepatitis. Ya ce a shekara ta 2000 an kiyasta cewa kimanin kashi 10 daga cikin 100 na waɗanda suka harbu da ƙanjamau sun kamu da cutar ne a sakamakon allura da aka yi musu da alluran da ya gurɓace ko ya lalace. A shekara ta 2010 kuma ya ce an ga raguwar wannan matsala zuwa ƙasa da kashi 1 daga cikin 100. Ya ce a fili ne cewa raguwar yawan masu kamuwa da ƙanjamau da aka gani ya faru ne a saboda yankuwar da aka yi ta yi da kuma manufofin da aka ƙaddamar da amfani da su. To amma duk da ci gaban da aka samu, Dr. Wela ya lura da cewa kimanin mutane 33,800 ne ke kamuwa da ƙanjamau a dalilin amfani da gurɓataccen allura ko alluran da ya lalace a duk shekara. Dr. Wela ya ce ana yaɗa cutar ne idan aka yi amfani da alluran da ya gurɓace a jikin fiye da mutum ɗaya. Wannan matsala kuma ta fi ƙamari ne a ƙasashe masu tasowa. Domin ganin an shawo kan wannan matsala, burin wannan sabuwar dabara ta ƙungiyar lafiya ta duniya da ƙungiyar lafiya ta duniya ta ƙaddamar shi ne na ganin cewa dukkan ƙasashen duniya sun fara amfani da alluran da za a amfani da shi so ɗaya kurum kan shekara ta 2020. A saboda haka, ƙungiyar lafiya ta duniya take kira ga kamfanonin yin allura da su ƙara zaki dantse wajen ƙirƙiro irin waɗannan alluran domin ganin an cimma wannan buri.
Zanga da likitoci masu kulawa da lafiya, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ka taimake su amin.
To madalla, yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likitan, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Muhammadu Albakir ɗan Salisu a can akwatin gidan waya 98 Guyuk, jihar Adamawa a can Najeriya.
To
likita, yana so ne ya san shin me ke kawo ciwon hangun ne?
To abin da ke kawo wannan ciwon Hajiya shine akwai wasu ƙwayan cuta da suke shiga cikin yawanci ta baki ko wani lokacin abubuwa da muke taɓa haka. Don suka shiga suke sa waɗannan. To su waɗannan abin da ke kumburi suke ta gefe duk a gefen baki, ƙashin bakin mutum na yake kumburi. To wannan ƙwayan cutan suka shiga suke sa wurin ya kumbure haka, musamman a yara ma.
To ana iya yaɗa ta?
Ana iya yaɗa ta. Ya danga ko kuma wani lokaci daga su tari. Ko su tari ta ko ta iska haka na iya yaɗa shi.
Wato in mutum in kamar wani yaro ya kamu da cutar in wasu suna kusa in yayi numfashi ko yayi tari yana iya yaɗa.
Yana iya yaɗa su wannan gaskiya haka yake faruwa Hajiya.
To ciwon hangun yana da allurar rigakafi ne?
Akwai allurar rigakafi kamar kin san kamar nan kasashen da su suna samun sosai, amma yanzu kowane yaro ana musu allurar rigakafi. Ya kuma yanzu ba a samun su da yawa a nan kasashen. Haka mai yaro alluran gashi to yakan kiyaye shi daga wannan ciwon.
To likita, akwai magani in ta kama mutum?
In ya kama yaro don yawanci su zazzaɓi da zafi inda bin ya kumburi, akwai magunguna da ake iya ba yara suka kama. To haka ba su yana yin aka yi sa yana warkar da shi.
To misali kamar yanzu yaro a ce gida ne da yara da yawa, yaro guda kamar ya kamu da ciwon hangun ɗin nan. Wace shara za ka ba a iyaye?
In iyaye dai suna da su ya kamata su ɗan kare wannan yaron daga sauran, ko kuma in dai duk abubuwan da kada su rinka wasa da abubuwa kamar kayayyakin wasa da sauran, kada su rinka wasa da su tare.
To yara baya kama manya ne ciwon muna
ta? Yana kama manya, yakan kama manya. To shi wannan in ya kama manya ɗin, to wannan in ya kama su yakan kawo kamar namiji ne yakan sa kwalatin shi masu kumbure sosai.
Subhanallah.
Kuma na mace ne da yakan sa shi abin nan ovary mama na mahaifa ɗin ya kumbure shi ma. Irin ƙazashi in ya samu manya haka yake faruwa.
Subhanallah. To amma su ma manya ana iya magani?
Ya ana iya magani. Inda akwai magungunan da ake bayarwa wanda zai iya warkar da shi ya yi Hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin.
To Malam Muhammad ya sake wata tambayar likita.
To
yace me ke kawo jikin mutum waye zafi ba tare da ciwo ba?
To yawanci aikin san abin da ke kawo jikin mutum zafi, zafin na aikin san yanayin zafin jikin ɗan adam bai canzawa da yawa. To in mutum yana wani abu ko wani abu ya sa zafin cikin jikin mutum ya karu sosai, to sai dole zafin nan shi ma ya fito, domin kada zafin cikin jikin mutum ya karu da yawa. Shike sa sai ka jikin ka duk ya dumi. To jikin yanda Allah halitta Allah ne yanda yake sa mutum ya rage zafin jikin sa yake ragewa.
To likita, kamar yanzu idan ka taba mutum ka ji jikin yayi zafi ko kuma jikin yaro yayi zafi fiye da kima, wannan ana iya cewa zafin cikin jikin ne ya fito ko na zazzabi ne?
To yawanci aikin san zazzabi da sauran sukan sa zafin cikin jikin ne karu sai rinka fitowa. To in dai zafin ko yaro ne ko matashi ko wani mutum da zafin jikin sa ya karu a taba jikin ya zafi da yawa, to akwai wani abu da ke faruwa. Ya kamata in wannan kuma da zazzabi haɗu da zazzabi da sauransu, to ya kamata a yi sauri a ji wanda likita akwai wani abu da ke faruwa a cikin jikin.
Tana yiwuwa alama ce ta wata cuta?
Yawanci abin da ke kawo wannan shine wasu ƙwayan cututtuka da ke jikin mutum suke kawo waɗannan, sai jikin ya rinka zafi. To kuma lokaci zafin yanda zafi ke zafin jikin mutum ke ƙara zafi haka, wani lokaci yanda Allah ya jikin mutum ke wani lokaci kan kare shi daga waɗansu irin ƙwayoyyuka haka shi ma.
Wato a saboda haka duka zafin jiki dai ba matsala ba ce, wasu ne matsala ko?
Wasu ne matsala, amma yawanci matsala akwai matsala in dai jikin mutum na zafi ko lokaci ya je abincika.
To Allah ya sauke.
Amin.
Ina kuma fatan shi Muhammadu Albakir yana kusa ya kuma ji wannan bayani da kai mana. To likita shi kuma Salisu Boptika shi ma a can akwatin gidan waya 98 a can Guyuk jihar Adamawa.
To
yayi tambaya ne yace shi kuma me ke kawo ciwon tundurmi ne?
To abin da ke kawo ciwon tundurmi kuma a kasashen mu yawanci akwai irin ƙwayan cuta dake yawanci sauro ke yada shi da yake filaria su to. Wannan yake shiga cikin jijiyoyi inda wani ruwa ke bi ko jini ke bi to yakan toshe in ya toshe su yake kawo nan sai sa sai ga duk kafan mutum ko kuma abin da sun girma haka.
To likita irin wannan kumburewa na ciwon tundurmi din nan akwai wanda yake tsananin da ba za a iya warkarwa ba ko an ba da magani sai dai kawai mutum ya zauna da kafan haka?
To yawanci in dai abin mutum na da shi ya daɗe to ko da an ba da maganin shi kumburin na wani lokaci sai bai sauka da sauri haka. So da haka shi yasa in dai mutum yana tsammani ko yana da shi haka to kuma wani lokaci in ma kumburin ya yi yawa wani lokaci a in yi tsanani in ba an ba mutum ko da an warkar da mutum wani lokaci an gyara wurin sosai kafin ya dawo inda yake da.
To yana da wata alamomi ne?
Eh yawanci shi wannan ciwon yawanci mutum ya same shi kasala yawanci kasala mutum zai rinka jin ciwon kai da sauransu yawanci mutum na samun waɗannan. To za ka duk jikin mutum kasala ya same shi da yawa to wannan yana faruwa kuma da yadda shi wannan kumburin kafan yake to in dai mutum yana ganin wannan to ya kamata ya saurari jiyon likita.
Akwai allurar rigakafi ne?
A ba wani allurar rigakafi yanzu amma akwai magungunan da ake iya sha wanda zai iya kare mutum a yanda mutum na tsammani za a yi wuraren da akwai irin wannan ciwon.
Wato kafin mutum ya je wurin ne ya je karɓi maganin ko?
Eh ko kuma yawanci tsafta kuma yana kare mutum hajiya kamar irin shi ruwan da muke sha da abin da muke zama da sauransu hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin.
To lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin
Dr. Ladan
ni Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Asai da ke aka ce duniya ana ta wani sani.